ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسك سادوا وانا مسلتي بركة مسلتي وانا تاك جيلنش بركة وشي وانا يمتي من البركة نرال الجمعة بيو قوات رمضان إجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم عدو دهار الدين كل تسلم وانا تقول إلى شاتفس قوات بيان كانت ميلادية تنمية شاتفس وانا مدر السيدة تفسير القرآن ولم يكن جديد تفسير سورة مريم وما سيا الآية 60 karatu za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi. Akwai wanda ya rubuto yana tambaya game da dalibin da ya je wani gari yana karatu, cewa zai iya yin kasaru har ya bar wannan garin. Wasu daga cikin malamai na san kamar Sheikh Muhammad Salih Ibn Uthaymeen yana da fatawar cewa matukar dai ba ya je da zama ba, matukar dai a matsayin dalibi ya je wata bukata ce ta neman ilimi a wurinsa, yana ganin ya halarta ya kasaru, amma kuma yana wajabta masa halarta sallar jami'i. Yana cewa wajibi ne a kansa ya halarci sallar jami'i, yayin da kuma zai halarci sallar jami'i to kaga dole ya cika sallah, domin mazauna ne za su ja shi sallah, idan suka ja suka cika sallah shi kuma yana bayan su dole ya cika sallah. To wannan shine fatawar Sheikh Muhammad Salih Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Yana ganin idan sallah ta kubuce masa zai sallace ta, shi zai iya yin kasaru, amma idan ba sallar jami'i ce ta kubuce masa ba, ba shi kadai ne zai yi sallar ba, to wajibi ya bi sallah ya abinan ya bi jami'i kuma ya cika shi sallah. Amma wasu daga cikin malamai suna ganin matukar dai zai dauki shekaru, ko zai yi shekara ko zai dauki shekaru a wannan guri, to ya kamata ya cika shi sallar sa, ya zama hukuncinsa hukuncin mazaunin gari, saboda haka zai cika sallar sa. To ina ganin cika shi sallar zai fi zama ahwat, zai fi zama ya fi ihtiyati maimakon ya yi kasaru, alhalin kuma cika shi sallar shi ne wajibi a hakkinsa. Wannan shi kuma yana tambaya akan cewa a cikin Alkur'ani Allah ya ce matan annabi iyayen mu'minai ne, a wani gurin kuma Allah ya ce annabi ba uban kowa ba ne a cikinku, to waya zai hada tsakanin waɗannan ayoyi guda biyu? Ayoyin guda biyu ba wani cin karo, na farko dai dukan su maganar Allah ce, annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, wannan maganar Allah ce. Sannan ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin, wannan ma aya alqur'ani ce, maganar Allah ce. Maganar Allah kuma babu sabani a cikin su, cewa law kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira afala yatadabbaruna alqur'an walau kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Saboda maganar Allah babu wani sabani a cikin ta. Cewar annabi sallallahu alaihi wa sallama, cewar da aka yi annabi sallallahu alaihi wa sallama ba uban ɗaya ne daga cikinku ba, abinda ake nufi bai haifi ɗaya daga cikinku ba, babu wani daga cikin sahabbai wanda yake annabi mahaifinsa ne, shi ya haife shi, babu ballantana kuma waɗanda za su zo cikin bayan abin nan. Wannan haihuwa a wato ubantaka ta haihuwa ake magana, wancan kuma da aka ce wa azwajuhu ummahatuhum, matansa iyayensu ne, iyayen mu'minai ne, ba ana nufin su suka haife su ba kamar yadda mahaifiyarka ta haife ka ce in ummahatum illa allati waladnahun ba wai ana nufin su suka tsuguna suka haife ku ba wannan bil badaha ba sai an ba bayani ba ka san ba haka ake nufi ba ce iyayen mu menene ana nufin matsayin su yadda ake bukatar ka girma mahaifiyarka ka yi mata biyayya ka kula da haƙƙinta to su ma haka haƙƙin su yake akan ka fi ta'zimi wal mabarra wa hurmatin nikah kamar yadda haramun ne ka mutun ya auri mahaifiyarsa haka nan haramun ne wani mumini ya auri matar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari saboda wannan shine wato fuskar kwatanta su da iyaye din amma ba ana nufin su suka haife su ba shi yasa ba a cewa ba za a aure ƴaƴan su ba mu'minai suna auren ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Uthman ya auri ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam har guda biyu ɗaya bayan ɗaya kaga da ana nufin daidai suke da uwa wacce ta haifi mutum kaga zai zama ɗan uwansa ne ɗan uwansa ne ba zai auri ƴar uwarsa ba to amma da yake ba hakan ake nufi ba sai ya halatta ga mu'minai su auri ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam mata kuma sun yi haka din saboda haka ce wa azwaju ummahatuhum a qira'ar Abdullahi dan Mas'ud da Ubay ibn Ka'ab a cikin mushafinsa suna karanta ayar annabi aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abun lahum akwai karin wa huwa abun lahum karshen ayar wa huwa abun lahum to duk da wannan kasancewar wannan bata zama qira'a ce mutawatira ba qira'a ce shadda bata daga cikin alqur'ani to amma alal aqalla tana nuna maka fahimtar da su sahabbai suka yi wa ayar cewa yadda matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke iyaye ga mu'minai wajen a girmama su a kula da haƙƙin su haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake uba ga mu'minai da za a girmama shi a kiyaye haƙƙinsa wannan sun fahimci haka aƙalla daga wannan ƙira'o'i guda biyu na Ubay ibn Ka'ab da kuma Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhuma a wajen tafsirin fadar Allah subhanahu wataala lokacin da annabi Lut alaihi salam yake gaya wa mutanensa ha'ula'i banati hunna atharu lakum ga ƴaƴanan mata su ne suka fi muku tsarki Mujahid ibn Jabr rahimahullahu ta'ala yake cewa ba yana nufin ƴaƴansa da ya haifa ba yana nufin nisa ummatihi wa innama arada nisa ummatihi yana nufin matan al'ummarsa li'anna kulla nabiyyin abun li ummatihi kowane annabi uba yake ga al'ummarsa saboda haka yana cewa waɗannan mata da suke cikin gari ƴaƴanku mata ƴaƴana ne ku je ku aure su saboda haka babu wani iskali tsakanin kore kasancewar annabi uba da kuma tabbatar da cewa matan annabi iyaye ne ga mu'minai wanda yana cewa zai iya istighfari ya halatta mutum ya yi istighfari sau dubu don Allah ya biya masa buƙatarsa kuma akwai magabatan da suke yin haka kuma yana neman ƙarin bayani game da istighfari yawwa sannan kuma yake cewa shi ruwan zanzam aka ce waraka ne ga dukkan ga duk abinda aka sha don shi shin akwai adadi ne game da hakan da ko kuma lokaci ko yin wata addu'a da za a sha in za a sha to tambayarsa ta farko ya halatta mutum ya istighfari iya ƙarfinsa iya adadi wato bai da wani adadi tsayayye akwai azkar waɗanda aka yi musu adadi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam musu adadi kamar zikirin bayan sallah misali subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar da mutum yake 33 wani abu su adadi ko mutum ya yi 10 ko 25 ko 33 kamar yadda ya zo a cikin ruwaya. To abinda aka yi masa adadi aka ce ana yinsa sau kaza, to sai ka takaita akan wannan adadi. Amma abinda yake bude azzikrul mutlaq, ana ce masa al-azkarul mutlaqa, waɗanda suke a sake babu kaidi babu wani da baibayi, to nan ko mutum nawa yayi babu wani abu akan wannan. Akwai hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito, hadisin Abu Huraira, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi ladan wanda zai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Cewa duk mutumin da ya faɗi wannan sau 100 to za a rubuta masa lada 100, a kankare masa laifuka 100, sannan kuma zai zama masa hirzi wato tsari idan da safe ya faɗa har zuwa yamma, idan da yamma ya faɗa kuma har zuwa safe. Kuma babu wani mutum da zai fishi sai wanda zai zo da fiye da abin da ya zo da shi. Wala yakunu ahadun afdala minhu illa rajulun jaa bi akthara mimma jaa bihi. Mutum ba zai fishi ba sai wanda ya fiye da ya nashi. To kaga ashe ana iya sama da 100 din, tunda har akwai wanda zai iya fifitar sai yayin da ya yi sama da yadda ya yi. Kuma a rawaito cikin sahabbai wanda suke yin azkar da yawa, kamar Abu Huraira shi kansa yakan yi istighfari sau 1000, Abu Darda a rawaito yakan yi sau 40,000 ma, gwargwadon iyawarka. Sai dai abinda ya ja hankalina a cikin tambayarka cewa ka yi istighfari 1000 don biyan bukata, ya kamata mu sani cewa kada mu rika alakanta ibadar mu da wata bukatar mu. Ka zama mai bautawa Allah ko da yaushe, kada ka ce wai bukatar ka ce za ta saka bautawa Allah, sai ya zama kamar irin walbanu walbaka walhanani walqimimi, in za ka bani ni ma zan baka, in ba za ka bani ba ni ma zan qimimi. To kaga wannan ba haka ya kamata bawa ya malanci ubangijinsa ba, ubangiji kullun cikin baka yake, a cikin ni'imarsa kake ta fantamawa, ba dare ba rana babu lokacin da zaka wofinta daga ni'imar ubangiji. So kaddara cewa kai kana so kai abu kaza amma dan ka cimma bukata kaza, ma'ana da zaka cimma wannan bukatar zaka watsar, ba haka ya kamata ba. Saboda kuma zama su bautar Allah iyayenmu, ittaqullaha haqqa tuqatih, amma kada mu rika ganin za mu rika bauta Allah yanda muke da bukata a wajensa. Tun ya rika sadaka in yana da bukata, in ya ga bukata su ta biya daina, wannan ba haka ya kamata ba. Sannan tambayarsa ta biyu game da ruwan zamzam, ma'u zamzam lima shuriba la, hadisi ne tabbatacce ana shan ruwan zamzam domin neman biyan bukata, ba a faɗi adadi, aka iyakance adadin shan ba, ba a ce sai ya sha kaza ba sannan bukatarsa ta biya. Kadai ta sha tare da halarto wannan niyya a cikin zuciyarka, idan wata rashin lafiya ce take damunka kana sha da niyyar Allah ya baka lada, ya warkar da kai daga wannan cutar, kai ta sha har lokacin da zaka samu wannan waraka idan Allah ya rubuta maka hakan. Amma babu wani adadi, sannan kuma babu wata addu'a ta musamman da aka ce ita ce ta shan ruwan zamzam. Ta iyaka dai lokacin da zaka sha ka halarto da bukatar ka, ko ma ka ambace ta ya Allah ina fama da abu kaza, ina fatan ubangiji zaka yaye min, sai ka sha wannan ruwan zamzam din. Amma babu wani lokaci da aka aje ko wani adadi ko kuma wata addu'a ta musamman. Wannan kuma yake cewa zai iya roƙon Allah da Hausa a cikin sujjadar sallah, a'a, mun sha faɗa sallah wata ibada ce da aka yi bayanin yadda take tun daga farkonta har ƙarshenta, kuma Annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, ba ka da ikon ka canza wata hay'a daga cikin wannan hay'a sai da nassi, sai idan nassi ne ya tabbatar da cewa kana da damar ka canza abu kaza, to sai ka canza saboda wannan nassin da ka samu. Amma babu nassi to ba za ka yi wani canji ba saboda bukatar ka kai. Mu sani shi larabci a gurin musulmi ba wai yare ne zalla ba, yare ne da yake haɗe da addininsa, sauran yaruka duk da zaka koya yare ne, kana iya ka koye shi, kana iya ka watsar da shi, babu kuma abin da zai cutar da kai addinin ka ko ka kasa rayuwa a bayan kasa. Amma shi larabci yarenka ne, yare ne da yake hada da addini, ba zai yiwu ba kai addinin ba tare da shi ba. Tun lokacin da ka zo sallah larabcin kake yi, tun daga iqamar ka da larabci kake yi, baka je wani masallaci ka ji saboda tsabar su sai sun yi yaren su ba, zaka ji sun yi iqama da Hausa ko sun yi kiran ladan ya kiran sallah da Hausa. Akwai sanda a Turkiya a lokacin da Kemal Atatürk yayi wance kali da khilafa, yayi kokari ya maida kasar turba ta ba ruwanta da addini, ya hana kiran sallah da larabci dan ya san cewa larabci wani abu ne wanda yana da wato wani ruhi ne wanda yake hurawa mutane ransu na addini. Saboda haka sai ya ce da harshen Turkanci za a rika kiran sallah. Haka ya rika matsawa mutane, aka maida masallatai gaba daya da harshen Taki ake kiran sallah. Sai da wani ya yi juyin mulki wanda ake kiran shi Mandaris, shi ya dawo da larabcin, aka koma ana kiran sallah da larabci, shi ma suka kama shi suka yi mai juyin mulki suka rataye shi. To idan waɗanda suke so su yaƙi addini ne, za su yaƙi shi kansa harshen larabcin, don sun san shi ne tsanin, ta hanyarsa za ka fahimci Alƙur'ani, ta hanyarsa za ka fahimci hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ta hanyarsa za ka fahimci wagagen littattafai da malamai suka rubuta a ƙarni na 2-3 har zuwa yanzu. Idan aka yaƙe shi, to an san cewa an raba musulmi da madogararsu da tsotsuwarsu ta farko ta addinin musulunci. Shi yasa ka fahimci larabci yana da muhimmanci. Yanzu nan cewa kake za ka iya addu'a Allah ya ji ƙan babanka, ko dole sai ka yi larabci? To yanzu ka kasa koyon dai Allah ya ji ƙan babanka da larabcin da za ka faɗa a sujjada, kalma nawa ce duka za ka faɗa? Allahumma arham abi, shi kenan fa ka faɗa. Allahumma arham walidi, shi kenan dole ka faɗa ta yi. Amma yanzu kana ƙoƙarin a halatta maka ka watsar da larabcin ka kama Hausarka, shi kuma bai rabe zuwa halatta masa ya yi larabcinsa, in ya mure zuwa halatta masa ya yi larabcinsa. Haka sai ga kowa sallarsa ta zama daban. Shi yasa za mu ga malamai hatta irin Allahu Akbar da aka shar'anta lokacin da kake intiƙali daga wani rukuni zuwa wani rukuni a sallah, malamai sun yi saɓani akan ya halatta ka faɗi wata kalmar da za ta yi kama da wannan, duk da akwai wanda suka yi ƙoƙarin su ba da dama, amma dai ba su fita da kalmar Al-Akbar, sai dai su ce Allahu Al-Akbar, wanda shi ma jamhur sun yi watsi da wannan, ko Allahu Al-Akbar. Kaga dai Akbar ɗin tana nan, illa an ƙara mata alif da lam ne, amma ba su yadda ba, saboda zai canza wani abin da shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi da sallah da shi. Karanta Fatiha da wani yare yayin da baka iya ta da larabci ba, shi ma Ahnaf sun yi kokarin su fito da maganar cewa ana iya karanta da Farisanci, yaran su kenan, yaran Abu Hanifa rahimahullah. Kama jumhurin malamai sun yi watsi da wannan, kuma ya saba wa sunna. Saboda haka ka koyi larabcin da zaka yi addu'a da shi, in baka sani ba ka hakura, in ka gama sallar sai ka yi addu'ar, ba ce aka yi dole ba, ko ka ki ko ka so sai a cikin sallah ne za a karba addu'ar ka, bari in ka gama sai ka yi. Kuma yana da kyau mu haddace addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wata addu'a da zaka yi bata kai wanda Annabi yayi ba, domin yafi ka sanin Allah, yafi ka sanin ya za a yabi Allah, yafi ka sanin abinda za a yi Allah ya karba addu'a. Saboda haka yayin da zai yi addu'a ya koyar da wata addu'a ko a ji shi yana wata addu'a, babu shakka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske fiye da wacce za mu shirya da kanmu. Ba wai haramu ne ka shirya addu'ar ka ba, amma yi kokari ka haddace addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka rika yin su a cikin ruku'a, a cikin sujjadar ka in ka ga dama. Wannan ya tambaya ne game da wani abu da ya ce an tsuro da shi a harkar ball, ya faɗi sunansa ko bet Niger ko kuma bet predication. haka ba ko bai bayani ba ya ake yin sa shi dai ya ce caca ce kuma in yi nasiha to bance da shi ba caca bace amma kuma yana da kyau ya gaya min ya ake yin sa in na gamsu cacan ce kaga sai in yi nasiha amma yanzu in nayi nasiha nayi nasiha ne akan shi yadda ya kira abu so idan kana son a yi maka fatawa ko a yi maka wani bayani akan abu to ka faɗi ya ake yin sa sai dai in ka san mai shi mai yin sa mai maganar ya san shi wani abu ne mashhuri amma yanzu cewa kake an fito da shi wani abu sabo kaga abu ne sabo ba lalle mai magana ya san shi ba saboda ka in kana so in yi magana akan sa to ka faɗi yadda ake yin sa in ya so idan har ya tabbata cewa cacan ce to shikenan sai a yi faɗakarwa akan jama'a su guje shi domin illar da take cikin caca daga za mu tsaya a nan mu shiga karatu bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yaqulu al-insanu kuma mutun yana cewa a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya yanzu ashe idan na mutu za a dawo da ni da raina awala yadhkuru al-insanu shin yanzu mutun baya tuna cewa anna khalaqnahu lalle mu muka halicce shi min qablu gabanin haka wa lam yaku shay'a yayin da bai zama komai ba fawa rabbika to haqiqa to nayi rantsuwa da ubangijinka la nahshurannahum washayatina lalle tabbaci haqiqa zamu tattaro su da shaydanu thumma la nuhdirannahum hawla jahannama jisiya sannan mu halarto su gaban jahannama a duddurkushe thumma la nanzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'atiya sannan mu tsamo daga kowace kungiya mu tsamo wanda yafi tsananin tsaurin kai ga Allah mai rahama thumma la nahnu a'lamu billadhinahum awla biha siliya sannan kuma lalle mu muka fi sanin wane ne yafi cancantar ya kuna da wannan wuta anan Allah subhanahu wataala yana cewa wa yaqulu al-insanu mutun yana fada jiya mun fadi cewa al-insanu anan ko dai ana nufin annas ana nufin mutane saboda a gaba can Allah subhanahu wataala ya ce fa wa rabbika lanahshurannahum ya nuna cewa al-insan anan mutane ake nufi wato ba mutun daya ba ko kuma ya zama al-insanu anan mawsuf ne an shafe sifarsa mawsuf ne da aka shafe sifarsa zama wa yaqulu al-insanu al-kafiru wato kafiri yana cewa ko kuma ya zama ta'rifin da yake cikin al-insan kalmar al da take cikin al-insan tana nufin ahad kalma ce al-al ce lil al-ahadiyya wato wani mutum sananne da ake magana a kansa wanda wasu daga cikin malamai sun ce shine Ubay ibn Khalaf ko kuma al-Walid ibn al-Mughira waɗannan manyan kafirai ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa ma da su to a cikin su ne ɗaya yake fadar wannan maganar cewa yanzu in ya mutu za a sake dawo da shi da ransa za a sake komo da shi rayayyansa to shine anan Allah subhanahu wataala yake kafa masa hujja akan yiwuwar dawo da shi bayan mutuwarsa shine halittarsa ta farko da Allah ya yi tunda har Allah ya halicce shi ba tare da akwai shi ba lam yaku shay'a bai zama komai ba to kuwa ya fi komai sauki Allah ya dawo da shi bayan ya zama komai da bai zama komai ba aka yi shi daga babu aka yi shi to kaga yanzu akwai shi a yi shi daga akwai yafi sauki akan a yi shi daga babu to kuma Allah ya yi shi daga babu shi yasa cewa lam yaku shay'a Allah cewa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah shi yake farar halitta kuma ya dawo ya saki ta ya dawo da ita kuma wannan shi yafi sauki a gare shi Allah ya kafa masa hujja da halittarsa ta farko kamar yadda ya ce wa laqad alimtum an-nash'ata al-ula falawla tadhakkarun ashe ba ku san halittar farko ba me ya hana ba za ku wa'azantu ba a wani gurin Allah subhanahu wata'ala ya ce awalam yara al-insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim Allah ya ce awalam yara al-insan yanzu mutum baya ganin cewa mu muka halicce shi daga dugon maniyi fa idha huwa khasimun mubin sai gashi mai husuma da bayyana husumarsa wato mai jayayya kuma yana bayyana jayayyarsa a fili wa daraba lana mathalan kuma ya buga mana misali wa nasiya khalqa ya manta halittarsa ta farko da Allah ya yi shi daga babu wa qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim yayin da yake cewa wane ne zai raya kasusuwa alhalin sun zama diddigaggu kul ka gaya masa yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra wanda ya kagi halittar ta daga farko a farko shine zai iya dawo da ita ya raya ta wa huwa bi kulli khalqin alim kuma shi wato masanin dukkan halitta ne al-imam al-bukhari a cikin sahihul littafin sai ya fitar da hadisi daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu shi kuma daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yaqulu Allahu ta'ala Allah mai girma da buwaya yana cewa kadhaban ibnu adam wa lam yakul lahu an yukadhibani kadhaban ibnu adam wa lam yakul lahu an yukadhibani wa adhani ibnu adam wa lam yakul lahu an yu'dhiyani amma takdhibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani awwala kama bada'ani wa laysa awwala khalqin bi ahwana alayhi min akhirih wa amma adhahu iyaya fa qawluhu inna li waladan wa ana al ahad as samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad annabi sallallahu alayhi wasallam yarwayto daga Allah Allah yana cewa kadhaban ibnu adam dan adam ya qaryata ni ولم يكن له ان يكذبني kuma bai dace ba dan adam ya karyata ni wa adhan ibn adam kuma dan adam ya cutar da ni wa lam yakun lahu an yu'dhiyani bai kuma dace gare shi ya cutar da ni ba sai Allah ya fassara karyatawar ce amma takdhibuhu iyaya karyatawar da ya mun kuwa fa qawluhu ita ce fadar sa lan yu'idani kama bada'ani yace Allah ba zai dawo da ni ba kamar yanda ya faru halittata wannan ƙaryata Allah ne Allah ya halicce shi da babu shi yanzu kuma yana cewa Allah ba zai dawo da shi ba Allah ce dan adam yana ƙaryata ne anan Allah ce walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayhi min akhirih wato farkon halitta farkon yin halitta bata zama mafi sauki gare shi ba daga ƙarshenta wato ya sake yinta maimaitata farkonta shine abin da in akwai abu mai wahala ko wanda zai fi wahala zai a gurin Allah shine farkon to kuma bai zama mai wahala a gurin sa ba to ya za a yi kuma sake dawo da shi ya zama mai wahala a gurin sa cewa amma azahu iyaya amma cutar da ni da yake yi fa qawluhu inna li walatan da yake cewa ina da da dan adam yake cewa ina da da wa ana al ahad al halin ni dai ne tilo as-sabat abin nufi da bukatu alladhi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma ba shi da wani wanda yake tamka da shi sannan Allah subhanahu wata'ala yace fa wa rabbika Allah yake zazana su da tsoratar da su ce fa wa rabbika na rantsi da ubangijinka la nahshurannahum wash shayatin lalle tabbas sai mun tattaro su tare da shaydanu anan Allah subhanahu wata'ala ya rantsuwa da zatinsa bayan ya kafa hujjar cewa zai iya dawo da shi sai kuma ya rantsuwa da zatinsa cewa dole ne Allah zai tattaro su ya tashe su wa shayatinahum su da shaydaninsu Allah zai tattaro su da shaydaninsu waɗanda suke bautawa ba Allah ba anan an yi atsafin shaidanu akan lamirin da yake komawa ga mushrikai ce fa wa rabbika lanahshurannahum wannan lamirin hum yana komawa zuwa ga mushrikai wadanda suke karyata Allah suke cewa Allah ba zai tashi mutum ba bayan mutuwarsa sai Allah ya yi atsafin shaidanu yace washayatina akan wannan lamiri wato wannan dan wato nuna wulakantuwarsu da kaskantuwarsu ta yadda Allah subhanahu wataala zai tattaro su tare da mafi kaskancin jinsi mafi barnar jinsi sune shaidanu sannan kuma ayi nuni zuwa ga cewa shaidanu din nan su suka jawo su suka jasu suka sabbaba musu shiga cikin irin wannan halaka har suke karyata tashi bayan mutuwa to shaidanun da suka jefa su cikin wannan halaka tare Allah zai tashe su gaba daya kuma a nuna muku cewa a musu ishara da cewa makomar shaidanun da ita ce makomar su wanda kuma kowa ya san cewa makomar shaidanu ita ce wutar jahannama ita ce azabar Allah to tunda har tare za a tashe su wannan yana nuna cewa makoma ɗaya za su koma shine za su kasance wutar jahannama ce makomar su a ce summa lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya sannan lalle tabbas sai mun kawo su gaban jahannama a gurfani a durkushe sun durkusa durkuso na kaskanci durkuso na wulakanci na tozarta a gaban jahannama wanda ya sha bamban da durkuso da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul jasiya wa tara kullu ummatin jasiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha wancan durkuso da Allah ya faɗa a cikin suratul jasiya inda yace zaka ga kowace al'umma ana wato jasiya zaka same ta a durkushe wannan durkuso ne na kaskantar da kai gaban Allah na khudu'i lillah wannan kuma durkuso ne a gaban jahannama na kaskanci da wulakanci saboda haka akwai bambanci tsakanin wancan durkuso da kuma wannan durkuso da Allah ya ambata anan shi yasa mujahid da qatada aka ruwaito suna cewa annahum li shiddati ma hum alayhi la yaqdiruna ala alqiyam saboda tsanani da wahala da musibar da kafirai suke ciki za su zama ba ma sa iya miƙewa da kafafuwansu ba za su iya tashi tsaye ba sannan Allah ya sake cewa summa lanzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya sannan daga kowace kungiya za mu fitar da wanda yafi tsananin saurin kai ga Allah mai rahama daga cikin su wato wannan ya kuma fi wato waccan barazanar ta farko razanarwa ta farko fa rabbika lanahshurannahum razanarwa ta biyu thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya razanarwa ta uku thumma lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya wannan razanarwa ta uku cewa daga kuma kowace kungiya kowace jama'a za a fitar da wanda yafi tsananin wato tsaurin kai da taurin kai ga Allah mai rahama yafi zama abin tsoratarwa sama da waɗancan domin anan ware su ne don kowa a jefa cikin jahannama inda yafi dacewa da shi saboda idan suka zo gaban Allah subhanahu wataala aka halarto su to ba guri ɗaya za a jefa su a cikin jahannama ba saboda kowa akwai gwargwadon yadda ya kai ga zurfafawa cikin kafircinsa wani yafi zurfi a cikin kafircinsa wani shi ya ja wasu cikin wannan kafirci saboda haka wutar da za a jefa kowanne daban take da dan uwansa to tunda har an zo gurin ware wato an zo kuma gurin da yafi ko ina tsanani can an kawo su gaban jahannama nan kuma jefa su za a yi cikin wutar jahannama shi yasa aka shiga ware su domin a abin nan an yi amfani da kalmar shi'a saboda kalmar shi'a fi galib galibi a cikin alqur'ani mafi yawancin gurare da Allah ya amfani da kalmar shi'a zaka ga ba guri ne na yabo ba guri ne na suka na baci wannan shine galibin abin da yafi yawa a cikin alqur'ani kamar innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay wadanda suka yi wa addinin su ayaga suka kacalcala addinin su suka zama kungiya kungiya suka zama shi'a shi'a ce lasta minhum fi shay ba ruwanka da su kaga nan ba yabo bane وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل باشياعهم kaga ashiyaihim anan ba yabo bane wato an hana musu abin da suke sha'awa kamar yadda aka yi da wasu makamantan su gabanin haka innahum kanu fi shakkin murib haka nan kissar annabi Musa alaihi salam fa wajada fiha rajulani yaqtatilani hadha min shi'atihi وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه ذاك شيئر النبي موسى أنا على نفهم ونم بإسرائيلي هذا كراهوش شيئر النبي موسى أما يا زمان متمن كركي بذلك متمن كركي با saboda lokacin da annabi Musa alaihi salam ya taimaka masa har ya kai wajen taimakon sa yake san kai to bayan sun sake haduwa sai bayan sake fito sai ya sake haduwa da shi fa kharaja menene fa idan lazi sansarahu bil amsi yastasrikhu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin kaga karshe ya koma gawiyyun mubin ya zama wato halakakki kuma wanda halakarsa ta bayyana ya bayyana halakarsa to kaga wannan kalmar shi min shi'ati adam ma bata zama abin kirki ba yawanci za ka ga yawanci kalmar shi'a Qur'ani ta zo da irin wannan ma'ana inda ta zo da abin mai kyau shine wa inna min shi'atihi la Ibrahim saboda kalmar shi'a yawanci tana zuwa da irin wannan ma'ana shi yasa anan ta zo da wannan ma'ana thumma lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala ar-rahmani itiya sannan daga kowace kungiya zamu fitar da wanda yafi tsananin tsaurin kai ga Allah mai rahama daga cikin su wanda yafi kowa kafirci daga cikin su zamu fito da shi daga cikin kowace kungiya ko wadanda masu addini mu ware shi domin ya zan azabarsa ta fita sauran wannan tsoratarwa ne Allah yake yi wa shugabannin kafirci na Makka a wancan lokaci da kuma shugabannin kafirci na kowane lokaci cewa a ranar gobe kiyama idan aka zo to za a fara warewa aka fara ware su ya zamana su za a saka a gaba sannan mabiyan su biyo bayan su haka sai shugabanni sun fara shugabannin bata sai sun fara shiga azaba sannan a kawo mabiyan su su shiga daga baya kamar yanda a nan duniya suke bin su a baya haka nan a lahira aka zo azabtarwa za a sako su a baya kamar yadda Allah ya ce yaqrumu qaumahu yawmal qiyama wato kan fir'auna yaqrumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar fa bi'sa al-wirdul mawrud to fir'auna zai wuce gaba yana jagorantar mutanen sa ranar gobe kiyama zuwa wuta saboda shi ya jagorance su a nan duniya ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad ko bai yana yi suna yi ne bisa shawarar sa bisa ra'ayin sa to haka nan alkiyama zai wuce gaba wajen ya jagorance su zuwa wuta ibn mas'ud yana cewa yuhbasu al-awwalu ala al-akhir hatta idha takamalat al-idda atahum jami'an thumma bada'a bil akabir fal akabir jurman wa huwa qawluhu thumma lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala ar-rahmani itiya abdullahi dan mas'ud yace za a ƙare na farko har a tara su gaba daya har zuwa na ƙarshe idan adadinsu ya cika sannan sai a zo da su gaba daya sai a fara da manyan su sannan mabiyinsa wato aka fara da shugaba sannan mataimaki sannan watakila aje sakatare sannan aje PRO haka dai ayi ta tafiya kowanne ya zama ya rike matsayinsa a can wajen shiga jahannama kamar yadda ya rike matsayinsa a nan a duniya yace wannan shine ma'anar fadar Allah thumma lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya kuma wannan daidai yake da fadar Allah subhanahu wataala da yace qala al-khulufi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal-insi fi an-nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idha daraku fiha jami'an qalat ukhrahum li'ulahum rabbana ha'ula'i adalluna fa'atihim 'adaban dafan min an-nar qala likulli dhif walakin la ta'lamun Allah subhanahu wataala yace qala al-khulufi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal-insi fi an-nar kushiga wuta cikin al'ummomin da suka gabace ku na aljanu da mutane kullama dakhalat ummatun la'ana ukhtaha lokacin da kowace tawaga ta shiga sai ta la'anci tawagar da ta iske a ciki hatta idan daraku fiha jami'an har sai sun gama haduwa ciki wato kowace tawaga ta shiga za ta iske shugabannin a ciki sai ta shiga la'antar su Allah ce sai sun gama haduwa qalat ukhrahum li'ulahum sai wanda suka shigo daga karshe su ne mabiyan za su fada waɗanda suka iske a cikin wutar su ne shugabannin ce ha'ulai azalluna su ce waɗannan su suka batar da mu fa'atihim azaban min du'afan min an-nar Allah ka ba kai ba su azaba ninkin baninkin ta wuta Allah ce li kullin zaif, kowa za a dinka masa gwargwadon aikinsa, walakin la ta'lamu sai dai ba ku sani bane. Saboda haka kaga shugabanni su suke fara shiga, in sun shiga sannan a kawo mabiya. To shine ma'anar thumma lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya, za a ware su domin a fitar da wanda yafi tsaurin kai daga cikin su, daga nan kuma sai a sa shugaba ya wuce ya jagoranci wannan al'umma da ya batar. To bayan an shigar da su, bayan an ware su din da farko, za a jefa su cikin jahannama. An ware tsagera wanda yafi kowa tsageranci da bata a cikin kowace kungiya, cikin kowane mabi wato addini, addinin bata, addinin da yake addini na bata, an ware wanda su ne shugabanni. To waɗannan da aka ware, kowa zai rika ganin kamar wanda yafi kamata ya fara shiga kuma a cikin su, su ma a cikin su watakila akwai wanda yake gaba. To sai Allah ya nuna musu cewa, a'a shi Allah shi ya san kuma waye zai fi kuna daga cikin su kuma. Thumma la nahnu a'lamu bil ladina hum aula biha siliya, sannan mu muka fi su sanin waye ne yafi cancantar kuna daga cikin su, wato kunarsa ta fita dan uwansa ko kuma zai fi azabtuwa sama da dan uwansa. Akwai wadanda za a sa su dawwama har abada a cikin wutar, akwai wadanda za a sa kuma a nindinka musu azaba a cikin wutar, akwai wadanda watakila laifin su bai kai ga kafirci ba bayan an dindinka musu azabar su gurgurdan laifukan da suka yi sannan a fito da su. Wannan Allah ce duk mu muka san wannan, ku ba za ku san wannan ba, amma dai li kullin dhaif walakin la ta'lamu, kowa za a dinka masa ku ne ba ku sani ba. Sai Allah ce wa in minkum illa waliduha,
kana 'ala rabbika hasiban maqdiya,
sannan Allah ya ce wa in minkum illa waridha, babu wani daga cikin ku face ya shige ta, wato wuta. Kana ala rabbika hatman maqdiya, wannan ya zan wato abu ne da yake na wajibi da Allah ya riga ya zartar ga kansa. Thumma nunajji alladhina ittaqaw, sannan mu tsirar da wanda suka yi taqwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyan, wa bar'a adh-dhalimai a cikinta jithiyan, a gugurfani a durkushi. Wannan aya malamai sun yi sabani wajen fassararta. A ciki dai Allah yana cewa wa in minkum illa wariduha, babu wani cikin ku face ya shige ta. An yi amfani da kalmar al-wurud illa wariduha. To wannan al-wurud din menene ma'anarta? Shin yana nufin shiga ne kamar yadda mutum zai shiga gidansa, ko zai shiga gari, ko kuma me ake nufi da al-wurud anan? Wasu daga cikin malamai suka ce al-wurud anan ana nufin ƙetare siradi. An san siradi za a dora shi akan jahannama ne, kamar yadda ake dora gada akan dam ko akan wani ruwa, mai wucewa ya zo ya wuce ta sama, ƙasansa ruwa, samansa kuma gada ce. To wasu suka ce wannan wucewa akan siradi din ita ake magana anan, cewa wa in minkum illa wariduha, babu wani daga cikin ku face ya wuce ta kan wuta. Kana ala rabbika hatman maqdiya, wannan hukunci ne na tabbatacce, zartacce ga ubangijinka. Saboda haka kowa sai ya bi ta kan siradi. To amma daga baya sun ma nunajjil ladina taqaw, sai mu kubutar da waɗanda, mu tsirar da waɗanda suka ji tsoron Allah, su samu su haye siradi, kowa gwargwadon aikinsa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, wa bar'a adh-dhalimai, su kuma su faffada a ciki a durkushe. Wasu suka ce wannan shine ma'anar ayar, tana nufin ƙetare siradi, babu wani cikin halitta, mutum ko aljan face, sai ya bi ta kan siradi, siradin nan kuma akan jahannama yake. Imam Muslim ya fitar da hadisin Abu Zubair an Jabir radiyallahu ta'ala anhu, wanda an tambaye shi anil wurud, an tambaye shi game da wannan aya wa in minkum illa wariduha, menene wariduha din? To sai Jabir dan Abdullah sai yake cewa za a zo da mu ranar gobe kiyama akan wani tudu, mu zama mu ne a saman kowa, yana nufin musulmi mu'minai cikin wannan al'umma ya zama su ne sama kowa ga sauranan duk a kasan su. Fatud'a al-umam bi awthaniha, kowace al'umma a kirawo ta da gunkinta, masu bautar abu kaza ku taho, ana fadar gunkin su kuma suna biyo wannan gunki, haka za a yi wa ma kana ta'budu da abinda suke bautawa al-awwal fal-awwal haka ai tai daya bayan daya Jabir yace thumma yatina rabbuna ba'da zalika sannan ubangijin mu yazo mana bayan wannan bayan an gaba kiran kowace al'umma da gunkin da take bautawa da sunan abinda take bautawa sai ubangijin mu yazo mana sai yace matan zuruna me kuke jira ne fa yaquluna nanzuru rabbana muna jiran ganin ubangijin mu ne tunda kowace al'umma an kirawo ta da sunan abin bautar ta mu ba muna jiran abin bautar mu ne fa yaqulu sai Allah ya ce ana rabbukum aini ne abin bautar ku fa yaquluna sai su ce hatta nanzura ilayka sai in mun ganka zamu yadda kai ne fa yatajalla lahum yadhhak sai Allah ya bayyana gare su yana dariya قال فينطلق بهم فيتبعونه سي يجاسوا غبا سو بيشي ويعطى كل انسان منهم منافقا كان او مؤمنا كان او منافقا نورا سي كوا daga cikin su a bashi haske sawa'un mu'mini ne ko munafiki ne cikin wannan al'umma sai a bashi haske thumma yattabi'unahu sannan sai su ci gaba da bin sa yace wa ala jisri jahannama kalalib wa hasak akan gadar jahannama kuma wato ga gada nan akan jahannama gadar kuma akan ta akwai kugiyoyi da kuma bishiyoyi masu kayar gaske ta khudhu man sha Allah waɗannan kugiyoyi da waɗannan kayoyi suna kama wanda Allah ya ga dama su kama summa yutfa nurul munafiqin sai kuma a kashe hasken munafikai sai su gansu cikin duhu mutum yana tafiya akan wani abu mai zamiya wato mai santsi doro mai santsi kuma gashi da duhu kaga sai yadda ahli yayi babu maganar ya tafi a miƙe saboda haka zai iya fadawa ciki sai Allah janye hasken munafikai ya bar hasken mu'minai sun bayan jul mu'minuna mu'minai su kuma su tsira fatanju awwalu zumratin wujuhuhum kalqamari laylatal badr yace farkon wato tawaga za su tsira fuskokin su na haske kamar wata daren 14 sab'una alfan tun 70 daga cikin su la yuhasabun ko hisabi ba za a yi musu ba thumma alladhina yalunahu sannan sai masu biyar su kuma ka adwa najmin fi sama su kuma su zo da hasken su kamar mafi hasken tauraro a sama thumma kadhalika haka nan dai kowa zai zo da gwargwadon hasken sa ana ta samun raguwa ثم تحل الشفاعه sannan kuma bayan an gama sai kuma shafa'a tabbata ita kuma wa yashfa'una hatta yakhruja min an-nar man qala la ilaha illa Allah wa kana fi qalbihi min al-khair ma yazinu sha'ira sannan sai a ci gaba da cetan mu'minai daga cikin wutar jahannama wadanda laifin su ya ja suka fada cikin jahannama har sai an fitar da wanda yake cewa la ilaha illallah wanda ya mutu da tauhidi da kalmar shahada wa kana fi qalbihi min alkhair ma yazinu sha'ira a cikin zuciyarsa abinda ke cikin zuciyarsa na alkhairi bai fi awan wato nauyin kwayar sha'ira ta alkama ɗaya ba fayaj'aluna bi fina'i jahannam sai a sanya su a gaban kofar aljanna aje su a kofar gidan aljanna an fito da su daga jahannama sai aje su a kofar shiga aljanna yarshuna alaihimul ma mu'minai yan aljanna za su yi ta zuba mu waɗannan da aka fito da su daga jahannama ruwa hatta yanbutuna bata shay'i fi sayli har sai sun tsiro wato kamar yanda tsiro yake fitowa daga makwararin ruwa da gurin da ruwa yake gudu yake kwarara to za ka ga tsirrai sun fito haka za su fito su ma waye za mu huraku kowanne kunar jikinsa ta bace sun ba yasalu hatta tujala lahu dunya wa asharatu amsalha ma'aha sannan ya roƙon Allah bayan an shigo da shi aljanna ya roƙon Allah ƙari har a bashi kwatankwacin duniya aljanna sai ta zan kwatankwacin duniya da goma kamarta wato kamar kwatankwacin duniya goma wannan shine mafi kan wato dan karamin mai rabo a gidan aljanna kenan wanda aljanna sa za ta zama kamar duniyar nan tamu goma shine karshen wanda zai shiga aljanna shine wanda zai iske rabansa na karshe kenan bayan kowa ya dauka to kaga ko kamar bauchi aka ce za a baka gidan aljanna ai bare ka ce za a baka duniyar gaba daya to kaga wannan hadisi na Jabir an tambaye shi game da wurud hadisi ne mauqufi amma hukuncin sa hukuncin rafi'i ne an tambaye shi al-wurud da Allah ya ce wa in minkum illa wariduha to sai ya fassara al-wurud din da ketare siradi kaga kamar shi ya fassara ayar da cewa ketare siradi ake nufi ibn Jarir at-Tabari a cikin littafinsa ya rawaito ruwaya ingantacciya daga Abdullahi dan Mas'ud game da wannan ayar wa in minkum illa wariduha Abdullahi dan Mas'ud shi ma ya fassara ta da cewa as-siratu ala jahannam mithlu haddi as-sayfi wato wani siradi ne akan jahannama hanya ce akan jahannama amma kamar kaifin takobi take fatamurru tabaqatul ula tawagar farko za su wuce kalbar kamar walqiya haka za su wuce wasaniya karrihi tawaga ta biyu kamar iska wasalisa ka ajwalil khayli tawaga ta uku kamar mafi gudun dawakai sannan kuma warabi'a tawaga ta hudu kuma ka ajwalil baha'im kuma mafi gudun dabbobi summa yamurruna wal mala'ikatu yaquluna allahumma sallim sallim su wuce ta kan gadan nan mala'ikuna cewa da su Allah ka kubutar Allah ka kubutar wannan yana da shawahid da yawa a cikin sahihaini hadisin Abu Sa'id al-Khudri da hadisin Abu Huraira da wani su daga cikin sahabbai haka nan a cikin tabi'ai akwai Qatada da Ma'mar haka suka fassara ita ayar wa ibnukum illa wariduha su fassara ta suma da abin nan Qatada ya fassara ta da cewa ana nufin ketare siradi haka nan Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam shi ma haka ya fassara ta kamar yadda yazo cikin Tabari yace wurudul muslimina al-murur ala al-jisr bayna dhahrayha wa wurudul mushrikina an yadkhuluha yace wurudin da ake nufi shigar musulmi da ake nufi a cikin wannan aya ana nufin su wuce ta kan gadan siradin ta wato gadar da take kanta su kuma mushrikai abinda ake nufi su shige cikin ta wannan ita ce fassara ta farko fassara ta biyu wasu suka ce ana nufin kusantar ta da tsinkayar ta amma ba shiga cikin ta ba kamar yadda Allah ya ce walamma warada ma a Madyana kisar annabi Musa walamma warada ma a Madyana kaga ba ana nufin ya shiga cikin ruwan ba amma ya tsinkawo ruwan Madyana wato ya matso kusa da inda yake shi yasa yaga wannan yan mata guda biyu kuma yaga sauran mutane suna jin ruwa daga wannan rijiya saboda kalmar warada anan kaga ba tana nufin shiga ciki ba tana nufin ka matso kusa da abu ka zan kana tsinkayar sa haka wannan ayar ma haka take nufi cewa wa in minkum illa wariduha kowa sai ya matso kusa da wutar jahannama ya tsinkaye ta suka ce kamar yanda Allah ya ce waja as-sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa qala ya bushra hadha gulam din sar annabi Yusuf alaihi salam suke cewa waja as-sayyara sai matafiya suka zo fa arsalu waridahum sai suka aika mai tsinkayo musu mai zai wanda zai dubo musu ruwa kaga waridahum shi ne wanda zai je ya leko musu ina za a samu ruwa yazo yaga inda rijiyar take fa Allah dalwa hu ya jefa gugarsa suka ce to warid anan kaga ba ana nufin mai shiga ba ana nufin wanda zai tafi dubo abu ya tsinkayo inda yake suka ce a Laraba suna cewa waradatil qafilatul balad sai waradatil qafilatul balad ba suna nufin sun shiga gari ba yayin da suka matso kusa da gari to ana iya fadar wannan koda ko ba su shiga cikin garin ba don haka suka ce wannan ayar abinda take nufi kenan sannan kuma kauli na uku shine wasu da suke cewa abinda ake nufi da in minkum illa wariduha ana nufin kowa zai dandani ita wuta din amma ka san mu'mine daga ciki shine zazzabin da suke yi abin nan a ciki anan duniya zafin da suke samu anan duniya zafin da suke samu anan duniya lokacin da ake tsananin zafi kamar irin yanzu din nan to wannan zafin shine ka san mu'minai saboda annabi ya ce al-humma min fayhi jahannam fa abriduha bil ma zazzabi yana daga cikin numfashin abinan numfasawar jahannama don haka ku sanyaye wannan zazzabi da ruwa suka ce to zazzabin da mu'mini yake yi da zafin da yake ji shine ka san sa na wannan wutar jahannama amma ba ana nufin za a shige ta a ranar gobe kiyama ba to sun ce waccan shiga ba ita ake nufi ba saboda Allah ya ce innal ladhina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha وهم في مشتهت أنفسهم خالدون أكشي إن الذين سبقت لهم من الحسنى ودن دا ما في كان كلمة ترقائي تواتو ما في كان كلمة إتشي كلمة رشغرسو الجنة شي واسو إن الجنة ترقى تتبت أغنسو أولئك أنها مبعدون سو ودن دا أكي نيسان تدسوني لغوتا باداسو شيجيتا با كاكي نان أشي أنا نفين wa mu'mine ba su shiga wuta ba suka ce to kaga ba za a fassara wannan ayar da cewa tana nufin kowa zai shiga wuta ba to kauli na hudu shine wanda suka ce ana nufin shigar wuta din amma Allah subhanahu wataala zai kare mu'mine masu tsoron Allah daga zafinta da cutarwarta su shiga ta su fita lafiya ba tare da ta kone su ba kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam aka jefa shi wuta ya fito daga wutar lafiya lau ta kasance bardan wa salaman alaihi to su ma haka za ta kasance don haka shigar ake nufi ba wani abu ba wanda wannan shine kauli na hudu kuma shi za mu yi bayanin sa a karatun mu na gaba insha Allah kuma sannan wannan kauli shine kauli rajihi kamar yadda za mu yi bayani a gaba insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh